sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Gwamnatin mulkin sojin Sudan ta umarci sojojinta da suka sance cikin matukar shiri, tana mai nuni da karuwar yuwar kaiwa sojojin kasar hari, bisa ga wata takarda wadda ministan tsaron kasar ya rubuta je jama'a, wadda wata majiyar tsaro a kasar ta tabbatar. Takaddar wadda ya zuwa yau Asabar aka yada sosai ta kafar internet na cewa umarnin kasancewa cikin matukar shirin zai sa sojojin su iya maida cikakken martani muddin aka kai musu hari. Sannan kuma a ta bakin takaddar ba za a shammace su ba. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi ta kokarin sasantawa da jagororin juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. To amma ta face a shirye take ta tura sojoji su maido da shugabancin da ke bisa kundin tsarin mulkin kasa, muddin dai hanyar diplomasiya ta gaza. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Ryabkov ya ce babu fa wani matsin lamba daga wata kasa da zai iya gurgunta hulɗar soji da ke tsakanin Rasha da Iran, biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa Amurka ta buƙaci Iran ta daina sayar ma Rasha jirage marasa matuƙa. Babu wani sauyi kuma dangantakarmu da Iran sai fa abin da ya yi gaba, a cewar Ryabkov, bisa ga wani rahoto daga kamfanin dillancin labaran Rasha yau Asabar. Ya ƙara da cewa mu ƙasashe ne masu zaman kanmu, kuma ba mu miƙa wuya ga manufofin Amurka da 'yan kanzaginta. Amurka dai na matsa lamba ma Iran ta daina sayar da jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda Rasha kan yi amfani da su a yaƙin da take yi a Ukraine, a cewar jaridar Financial Times ta farkon wannan watan. Tana mai danganta rahoton ga wani jami'in gwamnatin Iran da kuma wani jami'i mai masaniya kan tattaunawar. 'Yan tawaye a arewa maso yammacin Siriya sun kai hari yau Asabar kan wani wurin da sojoji suka ja daga, suka kashe tare da raunata sojoji sama da 30, a cewar 'yan raji masu hamayya. Harin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin Rasha da Siriya suka kaddamar da jerin hare-hare kan tunga ta ƙarshe ta 'yan tawaye a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar, da kuma sassan Aleppo, inda suka karkashe 'yan tawaye da dama. Kungiyar kare 'yancin ɗan adam a Siriya ta 'yan hamayya mai hedkwata a Birtaniya, wadda ke bibiyar yaƙi, ta ce kungiyar Ansarar Al-Tawhid, wadda ke da alaƙa da Al-Qa'ida, ita ce ta kai harin, inda dakarunta suka fara da tayar da manyan bama-bamai, sannan suka biyo baya da kai farmaki kan wuraren da aka girke sojojin gwamnatin. Tokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan yau Asabar ta ce China ta tura gwamman jiragen yaƙi na sama da kuma na ruwa zuwa tsibirin na Taiwan 'yan kwanaki kawai bayan da Amurka ta amince da sayarwa Taiwan makaman yaƙi na dala miliyan 500. Ma'aikatar tsaron ta faɗi a wata takardar bayani cewa an hango jiragen yaƙi 32 daga rundunar PLA da kuma jiragen yaƙi na ruwa 9 daga rundunar sojin ruwa cikin sa'o'i 24 tsakanin ƙarfe 6 na safiyar jiya Juma'a da kuma ƙarfe 6 na safiyar yau dinnan Asabar. A zagaye na 60 na tattakin tunawa da Martin Luther King Jr. wanda aka yi a Washington, Martin Luther King na uku tare da matarsa Andre Waters King da ɗiyarsu mai shekaru 15 mai suna Yolanda sun yi abin da suka saba yi. Kowane zagaye na wannan hidima ta watan Agusta sukan sake kallon jawabin nan na rabarin Martin Luther King Jr. na tattakin da aka yi a Washington a shekarar 1963 mai so sarai kan ayyukan yi da kuma 'yanci. mu ma kamar kowane iyali ne muna so mu koya wa diyarmu darasin wannan lokaci na tarihi, a cewar Andre. Ta kara da cewa sannan muna so mu kwatanta shi da gwagwarmayoyi ko kuma mutanen da ke wata hoɓɓasa a wannan murra. Sojojin Rasha sun yi ɓarin wuta kan wani kogo da ke Podoli, wani wurin da ke gefen birnin Kupiansk da ke arewa maso gabashin Ukraine mai matukar muhimmanci. Suka kashe farar hula biyu sannan suka rawanta wani kuma a yau dinnan Asabar. Waɗannan hare-haren na janyo fargabar cewa Rasha na ƙoƙarin sake ƙwato garuruwan da ke kusa da fagen daga a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Sojojin Ukraine sun ce fada ya kazance a yankin, to amma sojojin Rasha ba su iya galaba ba zuwa yanzu. Ma'aikatar Birtaniya yau Asabar ta ce da alamar da yi, Rasha so take ta danna zuwa yankin yamma da kogin Oskil don ta ja daga a kusa da Luhansk.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa kasuwa a kasashen ya take kasuwa.
Masu kallon sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, musamman cikin shirin na wato ziyarar kasuwa. A yau dai ina wato kasuwar Kofton da ke karamar hukumar kwana na biyu a unguwar New Belgium, wanda kawai yanzu dai sabon yau mu shiga cikin wannan kasuwar saboda mu tuki wato mutane waɗanda suke siyar da takalmi, kuma ba kowane irin takalmi ba, wato gwanjon takalmi wanda ke zuwa daga ƙasashen waje kamar ƙasashen kamar Amurka, Birtaniya, ƙasar Ingila da kuma ƙasar Italiya. Ta wannan hanya ne gwanjon takalma ke zuwa nan ƙasar Kamaru, yadda yake bi ta wato yake bi ta tashar jiragen ruwa na nan Birtaniya, inda kuma waɗanda suke wato sayan wa'annan kayayyakin suke kawowa nan wannan kasuwar na unguwar Kofton.
A kasuwa an fi kira na da White. Yau dai sama da shekaru 20 kenan nake kasuwa. Lokacin da na samu bag na har na fara jami'a, amma kuma sai na fuskanci rashin kuɗin biyan makarantar da zai kai ga ci gaban karatu. To abin da ya sa kenan, inda na ga cewa zama ba zai yiwu ba, sai na kama kawai wannan sana'ar da kuma ɗan ƙaramin jari 5,000 zuwa da 10,000 hakan nan. Saboda haka ne nake kasuwa yanzu. A ni mai saye da sayarwa ne, zama mai saro kaya ko babban ɗan kasuwa yana buƙatar jari sosai mai ɗimbin yawa, kuma akwai haɗari sosai saboda ba ka ganin abun da kake sayowa. Mu kuma 'yan saye da sayar wannan ba mu da matsala haka. To dai mu a gaskiya muna saya ne a nan kasuwar Bofi, kasuwar Sari na nan ƙasar Kamaru, amma asali dai wa'annan takalma na zuwa ne daga Turai kamar Amurka, haka da kuma wato sashen Asia, Korea ta Kudu, China, ya danganta daga wata ƙasa ke fitowa da wa'annan takalma. Babu tabbaci kan farashi, yana bambanta. Wasu lokutan ma iya samu da rahusa, wasu lokutan kuma ya danganci yanayin kayayyaki da kuma sunan wa'annan kayayyakin. Gaskiya dai da ɗan wahala, amma wanda suka fara wannan kasuwar na sama da shekaru 25 yau sun ci muriyar wannan, amma yanzu yanayin rayuwa ma ta canza, akwai tsadar rayuwa sosai, sa'annan kuma ma masu sayen ne babu su kamar da, kuma shekaru 30 da suka shude babu maganar Chinatown a nan birnin Douala, inda takalma ke zuwa masu kyau daga kasar China da Korea. Misali mu anan za mu sayar da takalmi anan 2,500 amma ka samu a wajen su 1,500, haka yasa mutane sun fi zuwa Chinatown din su sayi takalma da su saya a wajen mu, abinda yasa rayuwa ta yi mana tsada kenan. To gaskiya dai akwai matsalar darajar abinda kake saidawa, su China suna kasuwancin haɗin kai kuma mai yawa cikin gaggawa, amma mu kuma muna saida abun da yake da daraja, kuma idan ana maganar daraja to kuma ai farashi zai bambanta, ko kin san hannu bai taru ya zamo ɗaya ba, wasu ƴan kasuwan bashi na jibgi a kansu da sunan suna kasuwanci, muna rayuwa ne na yau da gobe kawai. Ni dai shawarar da za ni iya bawa matasa da su yi boko, su dadirce wajen neman ilimi, su yi makaranta, yana da muhimmanci sosai, kuma yana da kyau a ce mutum yana da ilimi kafin ya kama wata sana'a, ko da me tura amalanki ne, har idan yana da ilimi to za ki ga yanayin da yake tafiyar da rayuwarsa da abin da yake yi daban ne da wanda bai mallaki ilimi ba, wato wajen fagen tunani da hangen nesa ba za a samu wato daidaituwa ba. Shi yasa nake cewa farko dai a je makaranta, bayan makaranta kuma sai ka kuma san abin da za ka iya ka yi, wato shi ne ka nemi kama sana'a. Sunana Mbasaji Emmanuel, a sama da shekaru dai 25 babu kasuwa sam, muna fitowa ne saboda kawai ka samu na sakawa a baka kuma kar ka zauna a gida, sannan ga custom da suke saka mu a gaba a yayin fidda kayayyakin a tashar jiragen ruwa na Douala, suna tsadatawa sosai. Wannan hukumar custom tana daga cikin kalubale da muke fuskanta, suna tsadatawa matuƙa, sannan baka san mai zaka samu cikin buhu takalmi ɗaya ba, wasu lokutan ana samu cikin buhun takalmin kusan duk lalatattun takalma ne, to amma ya za ka yi, haka dai muke kokartawa. To a gaskiya ba mu iya sayar da buhu guda saboda zuwan China da suke kawo takalma masu ƙyalli da farashi mai rahusa, wannan ma yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta, sai dai a hankali. Wani lokaci muna hada kuɗi mu sayi kwantena guda a zo a baje kowa ya ɗauki nashi, wasu lokutan kuma muna iya siyan buhun takalmi ɗaya a 15,000, 25,000, wasu lokutan har fiye da hakan ma. Wa'annan ƴan ƙananan dillalai ne da suke fitowa daga Bonaberry, Bertoua da kuma wasu biranen daban, ba zan bashi shawarar yin wannan sana'ar nan na gwanjan takalma ba, saboda akwai wahala ciki, gware ce ya koyi sana'ar hannu wanda zai iya sarrafa abu da hannunsa. Na kwashi sama dai da shekaru 30 ko fiye da haka a wannan kasuwar, akwai ma wannan, sannan akwai hauhawar farashin buhun takalma, buhunhunan takalma na gwanjo kamar 50,000 ko fiye da hakan, sannan ga China ta zo ta buɗe kasuwa a farashi mai rahusa. To akwai wani lokaci da muka je wajen waɗanda muke wato sarar kaya a wajen su, ko za mu samu sassauci har ma muka je ga tashar jiragen ruwa na birnin Douala domin kai kokenmu ga custom, amma ba mu cimma nasara ba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa
akai mikilo ne.
kasuwa a kasashe ya take.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Rabban Yakubu Daudu, Rabban Nafes Ekwa Sokoto Amudi Bellowe. A wannan lokaci za mu yi magana ne akan inda Annabi Isa alaihi salamu watan Yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali, wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa. Waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa, wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki. A ƙarshe kuma cikin wannan ciniki, idan ya dawo zai nemi bayani game da abinda suka yi. Ina ɗaukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda Ubangiji ya halice bawa, wato ya halice dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba, domin ranar da suka bayyana gaban mahalicin su waɗannan bayi da aka halitta, Ubangijin su ya samu abin da zai yi alfahari da su, ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya, menene shi mahalicin su zai yi alfahari da su, ko kuma wace riba suka kawo. Wannan wuri da muke kokari mu yi magana a cikin littafin Luka sura ta 19 aya 13 ya ba mu haske game da wannan misali da Yesu almasihu ya kawo akan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi ciniki don su kawo riba. A ƙarshe, rayuwa ta ɗan adam a duniya game da yadda Allah ya halice shi, rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyaushe cikin imanin mu samu abin da muka kawo gaban mahalicinmu wanda zai zama riba, ma'ana zai kawo ɗaukaka ga sunan mahalici. Ya Allah, me muka yi? Maganar mu, ayyukan mu, huddan mu da sauran jama'a, Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komai shi Allah ya samu ɗaukaka. Ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su biyo a domin sadarwa na nasihar Lahadi. Ubangiji ya saka da alheri.
Madalla. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina, yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary urticaria a Turance. To, kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina.
Buhari Yunusa Kumriya.
To, shin ka san kurajen damina?
A gaskiya sai dai nakan ga yara wa'ensu suna yana furfuto musu a jika, amma dai gaskiya ban san shi ba.
Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne?
A ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa, so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu.
Sunana Faiz Zai Gabdu. Na san kurajen damuna sosai ma. Zaki ga dai lokacin damuna din nan, idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya, zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki. To, daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa, idan yazo kuma ya warke, sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su. Saboda idan ka ganshi, zaka ga ma yara suna ta sosashin nan.
Wace hanya aka bi aka magance
shi? Zaki ga dai irin an je asibiti, a je a bada magunguna da za a da kuma wanda za a shashafa haka nan dai.
Sunana Bilamin Idris Urbin Bore. Ina da wata yarinya tawa babba a ciki, duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara daya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai, duk shekara sai ta yi su. Dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani ai magani, sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha. Sati daya sati biyu ma ya wuce sai dai bar tabo. Gaskiya tana complain, suna kaikai, dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan, tana susan sai ta faffashe, jini yana fita da sauransu. Wurin da matanmu bai fito ba za su yana kaikayi har kasan kafanta. So amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida.
To shin a cikin yaranka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi?
A ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare. So amma ba sa ba su din nan ba sa yi gaskiya.
Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba? Eh wannan na sani gaskiya. Gaskiya kurajen damina ban san shi ba gaskiya. Muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda da yake nan Abuja na gita so ana cewa korokoro. Ko shine dai kurajen damina Hausance ban sani ba. Zaki ga yara kafafun su duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa. Wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu. Wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba.
Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babbakaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria.
Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganin ta a yara.
Shin daminar ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su?
Yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari. Kuma dalilin da yasa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina. Kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa kwaruka kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din.
Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara?
Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara 2 zuwa 10. Wani lokaci ana ganin shi a ƴan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba. To kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kaman fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba bata nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din. Kuma yawanci zaki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samu wasu a cikin yara din su ma suna da shi ba wai dauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanni haka a ƴan gidan ba wani shi ma yana da irin sa.
To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum?
To alamu na papillary urticaria ko kurajen damina wato wasu ƴan kuraje ne kanana masu kaikayi ne tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a bude na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin. To kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a bude ne amma inda ba a bude yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen. Kuma abin da yasa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a bude. Kuma inda ake dada gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi yayin da damina take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka zaka gansu da suna da dan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kurzani saboda akwai kaikayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din.
To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin kaikayi saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa ana. To banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kaman na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya chadewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani, saboda haka zai bawa yaro tabo. Wani lokacin ma sai kiga wasu sai an dan fara girma samari ko ƴan mata, kamar tunda na ce miki yawanci ya fiyewa tsakanin shekara 2 zuwa 10, to zaki ga in sun ka dan fara wayo shekara 13-14, wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti. A lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba, a lokacin damuwar su taban da kurajen suka saka musu ne, wataƙila kuma tun suna yara, to shine matsalar wannan kuraje na damina.
To likita, menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje?
To kusan zan ce ba kowane kuraje mai ɗaiɗai bane ba kurajen damina ko kuma popular urticaria, amma akwai wasu kurajen masu yanayin su ma ƙaiƙayin da suke ake zuwa da shi, kamar scabies wato ƙarzuwa, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai.
Daga ƙarshe, wace shawara zaki ba masu sauraronmu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary urticaria, musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina?
To akwai shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillary urticaria ko kurajen damina. Yawanci kin ga muna cewa muna bada shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kamar a cikin gida, misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka, to za a ce a cire su, saboda su suke kawo kwarin, su da saboda haka dole sai an rabu da su. Sannan idan yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki, muna ce mishi protective clothing, kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu, dogon wando, yanda kwari din ko da fita yaro yayi, kwari din ba za su cije shi sosai ba. Sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa, su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba, to inda yake a bude ne sai a shafa wannan magunguna. Sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro, saboda sauro ya ragu, saboda ko cikin bacci zai iya cizon su, wannan ciwo zai matsa musu. Idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba, a kwana a gidan sauro, tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsawo. Sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare, su ma sai ana musu, saboda kin san suna da irin kaska din nan, to su ma sai ana musu feshi, saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din. To kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage ƙaiƙayi din, da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen, da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection, wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen, to shi ma za a bada magani don wannan ya yi sauki.
To masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu, kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babbakaita, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayaga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.